Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilo har 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin na yau jajibirin Kirsimeti 24 ga watan Disamba shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Mahaukaciyar guguwar tsunami da ta kada a gabar tekun Sunda Strait na kasar Indonesia ta halaka sama da mutane 200. An rufe wani bangaren gwamnatin Amurka zuwa akalla ranar Alhamis ko kwanaki ko kuma wasu makonni nan gaba, yayin da shugaban Donald Trump ya yi tsayin daka akan bukatarsa na kudin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico, bukatar da jam'iyyar Democrat ta kalubalanci. Wasu sabbin bayanai daga hukumar kula da bakin haure ta kasa da kasa na cewa sama da 'yan Afirka 6,000 suka mutu tsakanin shekaru 5, wanda galibinsu suna ratsawa ne akan Sahara zuwa Turai.
Kimanin makonni 2 bayan da babbar kotun Kano ta haramta wa majalisar dokokin jihar binciken faifan bidiyo da ke zargin gwamna Abdullahi Umar Ganduje da karɓar cin hanci dala miliyan 5. Karan farko da tawon jihar sun sa baki a lamarin, to ko menene suke bukata?
Abin da muke nema a wajen gwamna to ya zo ya fito ya gawa jama'ar Kano cewa mecece maganar ta hakika, domin gwamna zabansa da aka yi kuma akan ya rige amanar jama'a.
Muna kuma da rahoto na musamman kan shirin bukukuwan Kirsimeti. Idan kuma mai saurare na cikin waɗanda aka bari baya a shirin ciki da gaskiya, wannan dama ce ta sauraron batutuwa da muka taɓo. Ku kasance da Sarfilu Hashim Gumel a tuna baya. Kafin waɗannan duka, ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri. Mahaukaciyar guguwar tsunami da ta kada a gabar tekun Sunda Strait na kasar Indonesia ta halaka sama da mutane 200. Mai magana da yawun hukumar kai agajin gaggawa a lokacin bala'i ta kasar, Sutopo Nugroho, ya ce bacin mutane 200 da tsunamin ta kashe akwai wasu 800 da suka ji rauni da ma wasu 28 da ba a gano su ba. Har yau dai ana sa ran adadin mutanen da suka mutu zai iya karuwa. Ma'aikatar hasashen yanayi ta kasar ta ce za a samu tashin guguwa a kan tsibirin Karkowatu mai fama da aman wuta da misalin karfe 9 na dare a ranar Asabar. Jim kaɗan bayan lokaci kalilan sai tsunamin ta tashi a daidai karfe 9:30 da dare. Shugaban ma'aikatar hasashen yanayi da ake kira Rudy Sohinda ya faɗa wa sashi Indonesia na muryar Amurka cewa ma'aikatarsa tana gudanar da bincike akan musababin tashin wannan tsunamin. Hukumar ta ce ɗaruruwan gidaje sun lalace, kanin gidajen otel guda 9 da ƙananan jiragen ruwa guda 10 su kuma sun lalace. An rufe wani bangaren gwamnatin Amurka zuwa akalla ranar Alhamis ko kuma kwanaki ko makonni masu zuwa nan gaba, yayin da shugaba Donald Trump ya yi tsayin daka akan bukatarsa na kudin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico, bukatar da jam'iyyar Democrat ta kalubalanci. A wani sakon Twitter da ya aiki a jiya Lahadi, shugaba Trump ya ce hanyar da za a dakile kwararren masu safarar miyagun kwayoyi da gungo 'yan banga da masu safarar mutane da miyagun mutane zuwa cikin nan Amurka ita ce gina katanga akan iyakar kasar. Shi ma mataimakin shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Dick Durbin na jihar Illinois ya aiki da wani sakon Twitter yana mai cewa da tsakiyar dare ranar Asabar ne shugaba Trump ya rufe gwamnati saboda shi bukatarsa ta gina katanga, labarin da ya kira rashin hankali da kuma mugunta. Wannan ne karo na hudu a cikin shekaru 5 da majalisun tarayya da fadar White House suka gaza cimma matsaya akan kudirin kudaden kashe kudaden gwamnati wanda da kuma abubuwa da za a kashe kudaden a kai, kana kuma suka gaza wurin aiki da lokaci, lamarin da ya sanadiyar rufe ayyukan gwamnatin. Wasu sabbin bayanai daga hukumar kula da bakin haure ta kasa da kasa na cewa sama da 'yan Afirka 6,000 suka mutu tsakanin shekaru 5 waɗanda galibin su suna ratsawa ne kan Sahara zuwa Turai. Sai dai wannan adadin wani abu kaɗan ne a cikin abin da aka gano a wannan nazarin. A wannan shekara kadai ɗaruruwan mutane da suka shaidi wannan al'amari sun tabbatar da mutane 1,400 ne suka mutu a nahiyar Afirka. Amma masu binciken sun ce wani abu ne kalila a cikin babban adadin mutuwar mutane da suke bulaguro daga Afirka. Hukumar bakin haure ta kasa da kasan ta faɗa cewa aksarin mutuwar suna faruwa ne a Saharan arewacin Niger da kudancin Libya da kuma arewacin Sudan. Hukumar ta ce bakin haurin suna amfani da waɗannan hanyoyi ne domin su isa ƙasar Libya, wacce ta kasance ƙofar shiga nahiyar Turai domin samun abin kyautata rayuwa. Mai magana da yawun hukumar kula da bakin haurin, Joel Milan, ya ce masu fasa ƙorin mutane da masu safarin mutane su ne suke amfani da hanyoyi da bakin haurin suke bi, kuma suna cutar da su a duk lokacin da suka haɗu da bakin haurin idan sun bi wannan hanyar. Ya ce abubuwa da aka gano suna haddasa mutuwar bakin haurin a Afirka za a iya magance su.
Starvation, dehydration, physical abuse, sickness and lack of access to medicine.
Ya ce rashin abinci da rashin ruwan sha da cin zarafi da ciwo da kuma rashin samun jinya su ne manyan abubuwa da ke haddasa mutuwar bakin haurin da aka gano akan waɗannan hanyoyi na cikin nahiyar Afirka. Shigar masu fasa ƙauri da safarar mutane a cikin wannan abu ya ƙara jefa matafiyar a cikin tsananin haɗari, kuma babu wata hukuma da take ba su ƙariya balle abokan tafiyar su, wanda idan an ci zarafin su za su taimaka wa juna. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haɗakar ƙungiyoyin ma'aikata a Sudan ta ce tana shirin gudanar da gagarumin yajin aiki da zai gurgunta ayyukan gwamnati, inda ƙwararrun ma'aikata za su yi yajin aiki na sai ba wata gani. Likitoci da sauran ma'aikatan sashen kiwon lafiya za su yi aiki, wato yajin aiki, a yau Litinin.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu buɗe taskar hotonin namu a kanan daban Najeriya, inda kimanin makonni biyu bayan da babbar kotun jihar ta haramta wa majalisar dokokin jiha binciken faifan bidiyon da ke zargin gwamnan Alhaji Abdullahi Umar Ganduje da karɓar cin hanci $5 million. Dattijan Kano sun ce akwai buƙatar gwamnan ya yi wa al'umman jihar bayani da zai zama gamsasshe. A hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, ɗaya daga cikin dattijan Alhaji Gidaɗi Muktar ya fayyace dalilansu na yin shiru lokacin da ake cece kuce a kan wannan lamari.
Na farko dai a zancen cewa da ta wasu magana ba ka san yadda zarafin yake. Idan an ce magana tana kotu, to za a ce ba wanda yake da ikon yin magana, domin kada a ce kotu ta ce yayi raini. Na biyu kuma irin wannan magana in ta taso, hakika kakan so ka tsaya tukun ka ga ina ta gangara kafin tukunna a ga menene a ciki. To tunda yanzu an yi hukunci cewa to police suna da haƙƙin ko suna da damar su bincika, to kaga yanzu za mu ce to muna sauraron police su yi aikin da ya kamace su.
Yanzu a matsayin ku na datta, me kuke nema kuma a wurin gwamna?
Abin da muke nema a wajen gwamna, to ya zo ya fito ya ga wa jama'ar Kano cewa mecece maganar ta hakika. Domin gwamna zabansa akai, zabansa da akai kuma akan ya rike amanar jama'a. To tuntuke haka ne kuwa, ya san a cikin can cikin zuciyarsa ya kamata ya zo ya gaya wa jama'a menene hakikar maganan nan.
Ba ta wuya yanzu idan ya zo ya yi muku bayanin da ya yi muku, watakila ko ku ce ba ku gamsu ba kuma.
A'a, ai ba zancen ba mu gamsu ba ne. Ai shi musulmi ne, kuma rantsewa yi da Alƙur'ani akan cewa zai faɗi gaskiya. Kuma duk hukuncin kukucin mulki shi ne na cewa ka tsaya da gaskiya, ka faɗe ta ko akan kanka ne. Ita ce adalci akan ka, ita ce adalci kuma akan waɗanda kake mulka.
Wani in ya ji lafazin irin wannan yana fitowa daga bakin mutane irin ku, sai ya ɗauka kamar magana ta kwanta, kuma ku kamar ba kwa so ta kwanta, kun kuma ta so ta.
a ai ba zancin magana ta kwanta ba ce kakka manta waɗansu sun je kotu ma ai sun ce to lalle police zo su bincika abu to kaga duk waɗannan muke so a kada a kai har hakan idan yazo ya wadatar da jama'a cewa ga hakikar maganar ga gaskiyar ta shikenan
da dama mutane suna korafin cewa tun da aka fara wannan magana sun ji kun tsuke bakin ku kun yi shiru ba ku ce uffan ba me yasa kuka zabi ku yi shiru kuma sai yanzu za ku yi magana
eh to ai taka tsantsan ne ake yi domin afin farko kada waɗannan mutane su ce a'a akwai wata manufa ko kuma a'a siyasa ake yi da abu wannan shine yasa
ba ku ganin har yanzu ba ku tsira daga wannan tunani ba la'akari da cewa yanzu an buga gangar siyasa zabuka ake tunkara
ato mu ne da muke magana ai ba dan siyasar muke magana ba dan shi kansa a bashi dama ya fitar da kansa a gaban jama'a
a matsayin kun dattawa kun taba tunkarar shi gwamna da kansa dan ganin cewa an kamu bakin zare
akwai wannan hakika sun tattauna da shi
me ga musu
a wannan kuma ba lalle abin nan ba
kamar ba ku gamsu da bayanai da suka fito ba daga bakin shi gwamna sakamakon wacce ganawa kina
to mu abin da muke nufi shine na cewa yana da haƙƙi ga jama'a ko ba mu kurin ya wadatar da mu ba
wannan zance ne na cikin gida ba ku bayyana masa cewa akwai buƙatar hakan din bane ba tare da kun zo kafofin labarai kun ce ya fito yayi ba
to ai din bai bane
kun faɗa ne kuma
ko ba mu gaya masa ba aikin sa ne
yanzu idan misali ya ga cewa shi a wurin sa bai dace ya gabatar wa ɗan Kano jawabi ba game da wannan batu wanda mataki za ku dauka na gaba
sai mu ga cewa to ya bar kafar ai ta zalige
Alhaji Gidado Muktar a hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari Gobe Kristoci a dufadin duniya suke bikin tunawa da haihuwar Isa Almasihu abin da ya sa shugabannin addinai da masu ruwa da tsaki a harkokin tsaro suke ƙara faɗakar da al'umma game da buƙatar kula da kuma fahimtar juna Wakiliyar mu Zainab Babaji na ɗauke da ci gaban rahoton
Shugabannin addinin Krista sun yi kira wa al'umma da su rungumi aƙidar nuna ƙauna da wanzar da zaman lafiya musamman yayin bukukuwan Kirsimeti Irin waƙoƙi da ake ji kenan da zarar bukukuwan Kirsimeti sun fara karatowa. Pastor Ibrahim Joshua Adamu ya ce Kirsimeti lokaci ne na nuna ƙauna.
Manufan Christmas kenan. Gama Allah ya yi ƙaunan duniya har ya ba da ɗansa haifaffe shi kaɗai. Ƙaunan nan ne ya sa ake Christmas. Ƙaunan nan ne kuma ya kamata ka nuna ma duniya ba wai da baki ba amma da ayyuka. Kullum ina ba da misali a gidanmu masarautar Kanan. Kashi 97 suna sallah kashi 2 masu gargajiya ne kashi 1 ne kawai krista amma muna zama lafiya to irin wannan ne muke son mu yadar da shi a plateau da duniya gaba daya a wannan lokacin Christmas kaso Allah kai masa bauta
ita ma mai bishara Victoria Agba huduba ta yi wa mabiya addinin krista da su guji aikata ayyukan da suka saba wa makasudin bikin na krismati
Christmas yana kawo musarkakewa yanda Yesu ya zo saboda zunubanmu mu samu mulkin sama shi yasa ya kamata mu yi bishara Christmas ba ne aikin dodo ba ko mu nuna ma mutane kaya mai kyau ba ba ne hanya fuskanci ba ba ne hanya shaye-shaye ba ne hanya wanda za mu tsa mu zo na duniya ya zama ne rayuwa ne mugunta ne kashe-kashe lokacin tuba kenan
Ganin irin matsalolin tsaro da ake fuskanta a Najeriya da wasu sassan duniya, Reverend Saleh Husaini ya gargaɗi matasa ne da su guji shiga rikice-rikice musamman ganin yadda harkokin zaɓe suka kankama a Najeriya.
Ina cikin ƙungiya na dattawa na Kristoci na Najeriya ba na Arewa ko na Kudu ba. Matasanmu muna koka musu Najeriyan da zai kasance nan gaba idan su da kansu sun ci gaba da abin da suke yi yanzu. Mu muna gargaɗin su ko da yake mun sani akwai rashin aiki na yi amma mun lura cewa ya kamata yanzu karatun da mutum zai yi ya fitar da shi inda zai yi sana'a ne, ba wai dole yayi karatu na jami'a ko secondary school ya zuba idanu ma gwamnati, a'a yaje yayi karatu ne domin ya inganta sana'an da zai yi.
Shugaban kungiyar ma'aikatan sufuri reshen jihar Plateau Alhaji Yusha'u Muhammad yace sun tsaurara matakan tsaro wa matafiya
musamman yanzu lokacin na Kirsimeti, so zirga-zirgan mutane ya karu, sannan masu garkuwa da mutane suna daukan dama a wannan lokaci suna kara cutar da mutane. Saboda haka ina zaga dukkan kananan hukumomi na jihar Plateau domin warwa jama'a na kai da fasinjoji da kuma members namu cewa kar wani driver dan kungiyar NURTW ya dauki passenger a waje in ba cikin tasha ba, domin masu garkuwa da mutane sun samu wani salo yanzu sai su fita su tsaya bakin hanya, idan moto ta zo aka ga jama'a na ciki sai a tsare ka, sai a zaci kaman passenger mai tafiya ne, idan aka shiga cikin moton ana tafiya an dan fita gari an dan samu daji wuri tsakani, to sai ya ce yana jin bauli kuna tsayawa kawai, za ga sun fito cikin daji dama setup ne sai su kewaye mutane, to shi yasa ba za mu bari a ci gaba cutar da jama'ar mu ba.
Sheikh Halluru Abdullahi Maraya, tsohon mai ba gwamnatin jihar Kaduna shawara kan harkokin musulunci, yayi fatar mabiya addinai su mutunta junansu don samun zaman lafiya.
Sako na ga dukkan al'umma da musulmi da Kirista akan abin da ya shafi wannan babban biki mai muhimmanci da ke tuwa bikin Kirsimeti, shine mu sani wato Annabi Isa yana daya daga cikin rukunan imanin addinin musulunci, ya zama wajibi mu mutunta yan uwanmu Kiristoci, musamman yadda ake ada da zaka ga cewa in za a yi bikin sallah yan uwa Krista su ziyarci musulmi, in za a yi bikin Kirsimeti yan uwa musulmi su ziyarci Krista, to wannan babban abin da ya kamata kenan. Shi addinin Krista ana mai take da addinin tausayi, shi kuma addinin musulunci ana mai take da addinin zaman lafiya, to in ya zama na addinin zaman lafiya da addinin tausayi mabiyansu suna fada, to akwai matsala. Matsala ko shine rashin tafi da rayuwa a bisa koyarwa addina.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfilu da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Cikin muhimman batutuwan da muka tabo a shekarar nan ta 2018 akwai batun Malam Aminu Inuwa, wanda aka sare ɗansa a kada man jagara aka kuma lahanta shi har ta kai ga cewa rabin jikinsa ya daina aiki. Malam Aminu Inuwa dai ya kawo kukansa wannan shiri, inda ya ci alƙalan kotunan da suka surari ƙaran da ya shigar kan lahanta ɗansa da aka yi ba su yi masa adalci ba.
Sunana Aminu Inuwa Ahmad, ma'aikaci a FCE Kano nan nake karantarwa.
Ina kake zaune?
A Dorai, unguwar Dorai, hanyar fa shekara inda ake cewa karshen wa, nan haka gida na yake. Akwai ɗana sunansa Awwal Aminu da aka sara da manjagara ranar 16 ga watan March na shekarar 2016. Aka sara mun da kuma yar dan nazo ya rasa barin sana dama hannunsa da kafarsa, babu sata babu maita aka masa wannan sarin, akan kawai an zage shi an cin yayi sai rama ya rama zagi.
Wannan batu da ya kai ga ofishin yan sanda na sharada, kuma karshe aka gabatar da lamarin gaban kotunan shari'ar musulunci na Kano, farawa da kotun da ke kofar kudu ta gidan mai martaba sarkin Kano da ta ƴan Allana da kuma babbar kotun shari'ar musulunci da ke bakin kasuwa tsakiyar birnin Kano. Sai dai Malam Aminu Inuwa ya zargi alƙalan da suka yi wannan shari'a da yi masa walawala saboda cimma buƙatar wani abokin aikinsu wanda yake alaƙa ta auratayya da yaron da ya buga wa ɗansa makami har ya nakasa shi. Wanda haka ne ma ya sa muka tuntuɓi kakakin kotunan jihar Kano Baba Jibo Ibrahim, wanda ya tsaya kan batun har sai da ya ga an biya wa Malam Aminu ɗansa haƙƙinsu. Daga baya ko Malam Aminu ya dawo mana filin ciki da gaskiya da labari mai kyau.
Dalilai uku sun suka sa ni magana a rediyo don duniya ta ji. Na farko, ina son duniya ta sani irin wannan al'amura da suke tafiya na waɗanda aka zalunta. Na biyu kuma, su shuwagabannin alƙalai da sauransu wanda duk wanda suke da ruwa da tsaki a wannan al'amari na harkar shari'a kasa su san cewar ga abin da ake yi idan mutum yana da wani babba ko kuma wani ma'aikaci a kotu ko alƙali ko makarantunsa, to zai iya tsaya masa ya danne wanda yake zalunta din a lalata shari'a. To alhamdulillah Allah ya tabbatar mun da nasara a cikin wannan, saboda dalilin wannan hira da na gidan rediyo maganganu sun fito a da nema aka yi ma a danne a musanta ma cewar yaron nan ma ya aikata abin nan, to kotu ta tabbatar da yaron nan ya aikata, to wannan zai zama jan kunne, zai zama izina a kan waɗanda suke da irin wannan zuciyar ta su danne wanda aka zalunta saboda sun ga suna da ƙarfi.
Zaka iya cewa akwai wani sakamako da zaka iya cewa sanadiyar magana da kai a ciki da gaskiya wato an samu wani sakamako da watakila kake tsammani ko kuma a'a?
Alhamdulillah ba karamin sakamako ka samu, domin ina samun addu'o'i daga wajen wasu ma basu ma san ni ba, ba san su ba, suke neman lambar waya ta su bugo min har daga kasar Ghana ma an bugo min, har daga Kamaru ma an bugo min, har daga Niger an bugo min daga kasar Togo akan an ji abin da ya samu wannan yaro kaza kaza, kuma nan cikin gida Najeriya haka jihohi nan ɗaya ɗaya ne da ba bugo mu, saboda ni tsohon malamin makaranta ne, saboda haka mutane da yawa sun san ni ban ma san su, wasu kuma na san sun san mun san juna da su, saboda haka na ji daɗi da wannan maganar VOA ta buɗa ta tafasa ta abin da yake boye ya fito fili duniya ta sani, saboda haka ni wannan al'amarin ba abin da zan ci sai dan ce alhamdulillah VOA ta yi min komai, sai godiya.
Haka kuma a wannan shekara ta 2018 mun ci gaba da batun wasu Fulani da 'yan sanda suka kama 'yan uwansu a jihar Kogi. Aka kuma buƙaci lalle sai sun biya wasu kuɗaɗe masu yawa, wanda ya faro daga naira 200,000 ya koma 800,000 sannan ya koma miliyoyin naira. Hatta kai ga Fulanin sun sayar da shanunsu har garke 7 kamar yadda suka faɗa. Suna ba da kuɗi ana musu alƙawarin za a sako musu 'yan uwa, amma ba a sako su ba. Bayan da muka yaɗa wannan batu, ofishin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya ƙaddamar da bincike domin gano gaskiyar abin da ke faruwa da waɗannan Fulani. Kwatsam sai ga wata sabuwa. Wasu mutane ɗauke da bindigogi sun buɗe wuta kan 2 daga cikin Fulanin da ke fafutuka ganin an sako 'yan uwansu, waɗanda kuma suke zantawa da wannan fili na ciki da gaskiya, inda hatta kai ga cewa an kashe ɗaya daga cikinsu. Daya cikin Fulanin mai suna Sha'aibu Laute, wanda ya tsallake rijiya da baya da raunin bindiga, ya ziyarci ofishin murya Amurka da ke Abuja don shaida mana yadda lamarin ya faru.
Abin da ya faru kwanan nan da muka yi gwagwarmaya cewa mu gani an saka mamu ƴan uwa, shi kenan daga nan sai waɗansu suka yi mamu target, saboda ƙoƙarin da muka yi dai mu gani an saka mamu ƴan uwa, aka yi mamu target aka kace yayana.
Ya sunan yayan naka?
Sunan shi Dauji Halilu.
Dauji Halilu wanda kuka taɓa zuwa da shi tun farkon fara wannan zantawar
kenan? Wanda muka taɓa zuwa da shi da Bature,
wanda har yake ta cewa dai Allah ya sa a dace, Allah ya sa a samu a sako waɗannan ƴan uwan naku.
Eh, shi din ne aka yi mamu target, ni din ma aka harbe ni, Allah ya sa dai na tsira da raina, amma shi atake aka yi shi a waje.
Sha'aibu, ba mu labarin yadda ka san mutane kawai za su ji labarin sama-sama ne, faɗa mana yadda wannan lamari ya faru, a ina ne kuma ya faru?
To yadda abu ya faru dai bangaren Akwanya da Odolo wajen ne abu ya faru, muna kan hanya zuwa gida.
Ina ne Akwanya? A jihar Kogi kenan?
A jihar Kogi. To shine mutane suka tare mu, wani mai mashi ya dauko su da bindigogi, mutane masu bindigogi haka suka tare mu akan hanya suka fara harba mu. To daga wajen shikenan yayana rasa ransa, shine nayi kokari ba mu fadi ba, mai mashin din ya ruga na bishi da mashin, muna kan hanya yana ta guduwa, saboda ni ina tura sabon mashin, ya shiga wani kauye ina bishi har cikin kauye, yayana fadi akan hanya, kuma har yanzu ban tsaya ba na bishi har cikin gari, shine ina takuwa ina kira jama'a, shine jama'a suka yi kokari suka zo suka samu wannan mutumi, na ce to ga abin da ya faru, shine suka ce to wannan mutum umbirshin je kokarin dauko yayana din nan, shine suka ce sun so wannan mutum shine ana kira shi Musa. to shine daga wajen na rubu da shi da mutanen garin na koma waje yayana na dauko shi da babur na samu wani yaro ya taimaka mani muka kai shi wajen dan sanda daga nan muka ruga muka kai shi asibiti to wajen ne ya riso a asibiti
kasancewa su dai waɗannan fulani da aka kama sun kai shekaru biya daure ba tare da an gurfanar da su gaban alkali ko yanke musu hukunci akan laifin da ake zargin su da aikatawa ba hakan ya ƙara harzuka ƴan uwansu sosai har ta kai ga cewa sun fara nuna rashin ƙwarin gwiwar su ga gwamnati da jami'an tsaron Najeriya ga abinda babban wa ga fulanin da aka kama da kuma waɗanda aka buɗe wuta akan babur ya faɗa wa filin ciki da gaskiya
yi fulanin daji har yashe ya sai da wajen garke bakwai gwamnati ba zai giya gada idon shi ba ba gwamnati a ƙasar wato ba tausayi yau kenan ko tunda mu ba mu yi makaranta ba to mu yanzu shikenan mu zaman mu ba bayin Allah ba kenan yanzu to gashi na akan gwagwarmayan da ake yana yanzu gashi Halilu da Hoce sun je wajen shanu da yamma sun sayo mashin za su dawo da yamma an je an taya su an kama harbin su an kashe Halilu Hoce yau gashi ba shi ba sha Alhaji Laute ba zai iya ko sallah hajiya da Lubai iya shi abinci sun hana mu ga mata yanzu Halilu yana da iyali har guda uku an bar mu da marayu ga dukiya an gallasa da shi to shine nace to ni yanzu zamu do mu kawo man gwamnati tunda an kama mutun da shikin shi yana nan hannu yan sanda in zo gaban duniya ji wannan labari gwamnati ya binkisho mutanen nan kasu zo su gama da mu to shikenan yanzu an zo mutane mu din wanda muke tsaya yanzu an zo ana farautar mu to shikenan abinda muke fada da in ƙarya ne to yanzu ga gaskiya fitu gashi yanzu an harbi Halilu an kashe shi ga Hoshere an harbe shi bullet biya same shi Allah ya taimake mu da bullet nan shi ma da kashe gashi yanzu na tare da bullet din to yanzu abin da sa muka gudo muka kawo kukan nan gwamnati don Allah don annabi ya je ya dauko maganan nan ya kawo shi nan su binkice da kansu su ga in gaskiya ma su gani in ƙarima ai ido ya kori gani ko kai yanzu da kaga bullet na Hoshere nan kaga gawan Halilu da yan sanda sun tabbata kila gaskiya ne yanzu don haka yanzu tunda ba a kare mu hakkin mu to a kawo shi nan federal in ba a kare mu hakku shikenan sai mu bar mu akai ƙara wajen gwamnati mu dangata ka Allah saboda barnan da ake mu yanzu ya yawa
wannan batu na fulanin na ɗaya daga cikin batutuwan da shirin ciki da gaskiya ya tsaye daka domin tabbatar da ganin an fayyace gaskiya an kuma ɗauki mataki ga waɗanda suka jefa waɗannan bayan Allah cikin halin ƙaƙa na kai sai aka sance da mu a mako mai zuwa inda za mu kamo kashi na ƙarshe a wannan waiwaye da muke yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu ciki har da Nasiru Jamil Hikaya da Ibrahim Mahmud Kwari ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya
amma da lakafin mu karkare ga takaitattun labarai
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa karamin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan zai zama shugaban ma'aikatar tsaro ta Amurka ta Pentagon daga ranar 1 ga watan Janairu domin cike gurbin Jim Mattis da ya sanar da yin murabus a makon da ya gabata Trump ya sanar da wannan labarin ne a cikin wani sakon Twitter da ya aike yana mai cewa daga ranar 1 ga watan Janairu shekarar 2019 kwararren mataimakin sakataren tsaro Patrick Shanahan zai fara aiki a matsayin sakatare mai riko lamarin da zai sa Mattis ya ajiye aiki watanni biyu kafin lokacin da ya sa zai bar aikin Mahaukaciyar guguwar tsunami da ta kada a gabar tekun Sunda Strait na kasar Indonesia ta halaka sama da mutane 200 mai magana da yawun hukumar kai agajin gaggawa a lokacin bala'i ta kasar Indonesia Sutopo Purwo Nugroho ya ce baccin mutane 200 da tsunamin ta kashe akwai wasu 800 da suka ji rauni da wasu 28 ma da ba a gano inda suke ba har yau dai ana sa ran adadin mutanen da suka mutu zai iya karuwa
da takaitattun labaran muka kammala shirin baki ɗaya na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Mahmud Ibrahim Kwari zai shigo da shirin da rashin tayi shirin da ke faɗakar da masu saurare kan batutuwa da suka shafi harkokin kasuwanci da tattalin arziki muna kuma da rahoto kan wani taron bita na kwanaki biyu da majalisar limaman babban birnin tarayya Abuja suka shirya domin ƙarawa limaman ƙwarin gwiwa akan su tsaya kan gaskiya a lokutan zabe. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da kariya shafin mu na internet voahausa.com ko kuma yin sharhi a safunan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makiri da ya karanto labarai da kuma Malam Siri da har hada shiri da bada umurni sai kuma injiniyan mu ne Alheri ke muku fata Alheri sai a tarye mu a shirin mu na hanki Alheri.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.